Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanun labarai.
Biyo bayan sanarwar da Amurka da Japan suka fitar, jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimakawa tsibirin Taiwan daga hari daga China. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta ce ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma. Haka kuma a cewa janar Minhang na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamaye sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta a yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin Asiya.
To kana labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kaddamar da wani shiri na tayar da mata da tayar da kumadar su.
Kusan yanda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen aikin siyasa.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a jamhuriyar Nijar.
Kayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20, an samu gobara kawai haka 6-7.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Kamar kullum, za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma a ji falalar Ramadan, albarkacin watan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House. Ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin ta yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin Japan wajen taimakawa wakare Taiwan daga China idan akwai buƙatar hakan, amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za ta jagoranta. Cikin sauri, Taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar. Jiya Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba. Ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Fiye da Isra'ilawa miliyan 5 da ke zaman ƙasa da kashi 58 cikin 100 na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A halin yanzu kuma, inda ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Ƙasar da ke yankin Asiya ta Kudu ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar har na tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma, asibitocin India suna ta ƙoƙarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Ming Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke ƙoƙarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a Jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, ƙasa mai talauci da ke makwabtar ka China da India da kuma Thailand. Myanmar wani bangare ne na kasashe goma na kungiyar ASEAN. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma ƙudurin ASEAN na taimaka Myanmar ta fitar ga wannan mummunan yanayi.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kungiyar bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kaddamar da wani shiri a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, na kare muradun mata da lafiyarsu da kuma tayar da komatsarsu don dacewa da zamani. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Wanda ya samu halarcin manya masu ruwa da tsaki da cibiyoyin yanki da ke da alhakin tabbatar da ƴancin mata, irin su kwamishiniyar hukumar ECOWAS kan harkokin jama'a da jinsi, Dr. Siga Fatima Jagne, wacce ta yi bayani ta yanar gizo, ta ce kaddamar da manufofin jinsi ya zama dole saboda a shigar da mata cikin shirin zaman lafiya da tsaro, kamar yadda kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1325 ya tanadar. A lokacin da take nazari akan kaddamarwar, ita ma wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yankin Afirka ta yamma da Sahel, Giovanni Biha, ta bada misali ne da kirkirar kwamitin bada shawara ga mata zaman lafiya da tsaro a matsayin shaidar fifiko da aka sanya akan ƙara shigar mata cikin harkokin zaman lafiya din. Daya cikin jami'an kungiyar ECOWAS a Najeriya, Hajiya Halima Ahmed, ta yi ƙarin haske akan abin da yasa suka dauki wannan mataki na kaddamar da tsarin.
Kun san yanda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen aikin siyasa, wajen zabe mata suke shan wuya. Amma da nazo department din sai naga cewa duk maza ne, sojojin ECOWAS duka ba mu ce ko daya. Ayyukan mu da muke yi ba ma duba yanda zai shafi mata. Mata mu muka fi sanin abin da yake damun mu. So in muna ciki za mu san yanda za mu yi mu tallafa.
Ita ma ministan kula da harkokin mata ta Najeriya, Dame Pauline Talen, wacce take cikin waɗanda suka kaddamar da kundin tsarin, ta ce wannan yunkuri da kungiyar ECOWAS ta yi yana kan hanya na ganin an kwatarwa mata ƴanci.
Already muna yi, na tabbata ai ministry din nan ta dauki wannan peace and security UNSCR 1325 mun dauke shi da muhimmanci kwarai, kuma muna aiki da duk departmental heads, muna kuma ƙara wayar da kan mata a kowane fanni domin su tabbatar sun zama jarumai a cikin yakin rashin zaman lafiya a ƙasa.
To yaya kungiyoyin kare haƙƙin mata da cigaban ƙasa ke kallon wannan yunkurin? Husaina Ismail Umar ta bayyana ra'ayinta.
Hakika gaskiya wannan abin da ya faru na kungiyar ECOWAS, gaskiya mun ji daɗin shi, kuma alhamdulillahi muna farin ciki sosai, saboda ko babu komai a ce ana yin abubuwa ana sako mata a ciki, wallahi samun ci gaba ne, kuma su kansu mata ma za su sake samun ƙwarin gwiwa tallafawa, tunda yawanci iyaye mata su ma Allah na ba su wasu fasaha wanda ba kowa ke da shi ba, wanda ma wani ci gaba ne da kuma taimakon al'umma baki ɗaya. Tabbas wannan abu ya yi daɗi kuma muna farin ciki sosai. Allah ya kara taimakon ƙasar mu Najeriya baki ɗaya.
Shugaban kwamitin da ya hada kundin, Dr. Ibrahim Bangura, ya bada tabbacin sa ido a sauran ƙasashen Afirka ta yamma domin tabbatar da nasarar bin ƙudurori da shawarwarin da tsarin ya ƙunsa saboda samun zaman lafiya a yankin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da cigaban labaran duniya.
Yan ƙasar Kenya da ke ɗauke da ƙwayar cuta mai kare garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin haɗari saboda ƙarancin magungunan rage kaifin cutar da Amurka ta taimaka musu da su a yayin wata kaddama tsakanin hukumar ba da agaji ta Amurka da gwamnatin Kenya. Jinkirta fitar da magungunan da aka yi jigilarsu zuwa Kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta ɗora harajin dala 847,902 a kan gudunmawar. Kuma hukumar ba da agajin Amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar ƙasar Kenya, a cewar masu fafutuka da jama'ai. A ranar Juma'a, masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a, sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar Alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna a ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na Kenya. Gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki 5 za su samu magungunan da ake buƙata ga mutanensu miliyan 1.4. Daga ƙarshe, wani jirgin ruwan Indonesia da ya ɓace a gaɓar ruwan Bali ya nutse, a cewar sojojin ruwan ƙasar yau Asabar, tare da ɓatar da ma'aikatansa 53.
Babban harsun sojan ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga KRI Ningala 402 ciki har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tuni an yi amana cewa iskar oxygen din da yake da ita ta kare. Jiragen yaki na ruwa da jiragen sama da ɗaruruwan jami'an soja sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hadari. Mahukunta sun ce wannan jirgi kila kasar Jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki uku kacal bayan ya rasa wuta. Wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau Asabar.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa, inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma ke tafa da wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a ƙasar, wadda wani sa'in kan janyo asara mai mutukar yawa ta rayuka da dukiyoyi. Sulaiman, gare ka.
Koda yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Niger, sabon salon da abin ya zo da shi a 'yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin sabkar wannan iftila'i da ke baiwa jama'a mamaki. Malam Isuhu Arsuka shine sakataren kungiyar malamai ta Sinan.
Yau bisa aji 100 na Niger kusan 50 din duka da kara ne an kai su. Kenan wajen aji wajen 30,000 duka na kara ne aka saka ta Niger. A yi bincike a ga wayusuwa na ga sautan nan. In ƙyan ta'adda na ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakkuwa saboda in muta ta samu kara ba mu iya hana ta ci shi. To ya kamata a yi bincike aji menene aka haddasa wannan wuta. Sannan makaranta duka inda adda wani garaji kusanta wani aikin wuta wani station ya kamata a yi zabi, ko a tashi a bar mai station wuri wanda mu ba za mu raida da shi ba, ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal.
Daga tashin gobarar makarantar firamare unguwar Feyi ba a kawo yau, wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku waɗanda suka hada da makarantar sakandaren CS Lazare da makarantar firamare Ecole Kwado ta unguwar Tallage a ranar Laraba, sai wacce ta tashi a ranar Alhamis a makarantar firamare Sagagoro ta hudu dukkan su a nan Yamai. Lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta Kwad Ahmadu Rufa'i Lawan ya ce yana buƙatar a dube shi da idan rahama.
Bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20, an samu gobara ko haka 6-7 wanda har yanzu sai in ce gwamnati ta kasa hitawa ta ba mutane bayani takamamme, ta ba mutane hasken abu. Rayuwar mutane ce ke cikin hadari, ya kamata kenan a yi takatsantsan, kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu birki.
Daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko.
Kaga gubernur na Yamai sun hita wuri-wuri suna ba mutane bayani saboda mutane su ka goyon bayan su, mutane su sa ido saboda a san wa ke shigowa wa ke fita. Don kuma haka zalika inda ke da masu gadi ana ta tunani na musamman saboda da gaugawa a ciwo kan wannan abu, kuma da matakai wanda ake za a ɗauka na tsawon lokaci kamar wadda shi shugaban ƙasa Muhammadu Bazai ya ba da umarni bisa ga haka. Don ka hali yanzu dai a Najeriya sosai ma wannan bincike da police take yi a sakamakon shi.
A ranar 13 ga watan Afrilu nan ne gobara ta lakume ɗakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamare unguwar Feyi ba, tare da halaka ɗalibai 20, matsalar da sannu a hankali ke ƙoƙarin zama ruwan dare a nan Yamai. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali na kungiyar VAS mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin Accra kan alƙaluma masu daga hankali game da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin mota a Ghana tsakanin watanni uku farkon wannan shekara, wanda suka kusan mutum 800. A shekarar jiya Laraba ma wasu mutane 15 sun mutu a cikin hatsarurra guda biyu a birnin Accra da kuma Bufe da ke arewacin ƙasar. A makon da ya gabata, Isa Ali yana cikin bayani dalla-dalla har ya kai inda da masa tambaya kamar haka.
Ka san akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali ake tuki ba da takardar license ne, saboda da an baka wannan license nan shikenan ba a tunanin ya kake tuki a abin nan. Alhali ko license nan akwai waɗanda suke bin barauniyar hanya su samu. Shi yasa me zaka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da license ne amma ba da hankali ba?
Wannan tabbas shi kanan muna cikin lokacin da cin hanci da rashawa gaskiya ta mamaye gari. So wannan ya kama na masana, akwai wasu suna da takardunansu amma gaskiya ba su tuki yanda doka ta gwada. Kaga da nake baka shi alkalmomi, ka gane cewa kaman waɗanda motocin da sun ka kama na wanga masana da yawa ba motocin mutane ba ne, kamar nan muna ce mishi private car, ka gane kai ke da motan ka kake tafiya da shi. Wannan ya yi kashi amma ba kashi kamar yanda ake nuna cewa ba. Mun samu over 1,500 shi ne motocin da ake kasuwanci da shi, suke dukan mutane fashinjoji dai zuwa wurare da dama, da su da okadan da an ka samu yanzu, da su ai tun da ma muna da baburu suna nan amma yan ofishi ke aiki da shi. Amma yanzu ya zama muna matsala, saboda ni an doki baburu yanzu ana kasuwanci da shi, ya zama kamar dai na neman kudi amma doka ba ta dace da shi ba. Kuma mun gane gaskiya ne idan sanda ma akwai wasu su sun ka kama sabuci direbobin da sun ka taka doka, sai ka ga sun karbi wani abu, sai su karbi wani kudi hannun su haka, sai su ba su wuce. Kaga wannan kira ne shi wani professor kenan daga University of Ghana, Dr. Ansa kenan, Dr. Ansa Anani ya kira shekaran jiya cewa kaman yan sanda su tashi su faya su yi aiki kamar yanda doka ke nuna. Ka gane abin da kira da ake musu kenan, su tashi su faya, kasu yarda yan siyasa su shiga cikin harakokinsu, kasu yarda kudaden da suke an sa kananan kan titi ya kawo musu damuwa. Saboda in sun ka ci gaba da karban waɗannan kudade kenan, duka cin hanci da rashawa ne, bai kawo mana lafiya kan titi. Don mutanen da ke mutuwa kan titi gaskiya yana kawo damuwa. Kuma mun ka duba kuma cikin alkalmomi masu tafiya da kan kafansu, su ma kaga ba da laifinsu ba, su ma an samu wasu sun mutu da dama. Ka gane wasu ma na nan almost 2,000 zuwa, wasunsu ba mun rashin su ba amma ba su iya su yi tafiya kamar yadda suka saba. Saboda ni wasu kafafuwansu sun kare, wasu hannayensu sun kare, wasu ma sai ce sun fita cikin ma cikin hankalinsu kenan, saboda ababen da suke cikin ne ya kawo musu damuwa. Yanzu saboda wasu sai ga kamar mota ta buga su, sai ga kamar sun fadi kasa, wannan duka na kawo muna matsala sosai. To shi kira ne yanzu mu duka muka hada kai muke kira gwamnati a yi kokari iya so a taimake yan sanda, kuma a duba yanda za a yaki cin hanci da rashawa. Saboda sun zo sun kama wani a yi kokari, kuma kaga ba mu iya mu samu ci gaba in ba mu yi batun court ba, ba mu iya mu yi wannan shi mu yi batun yan shari'a. Saboda ana iya a kama mutum a kai shi gidan shari'a in za a kuntar da shi, sai kaga kamar ya doki lokaci da dama bakwai dai da biyu har uku, kaga wannan kuma na kawo matsala. Mu dai muna kiran gwamnati iya so a yi kwaikwayo da kasashen Turai, saboda in mutum ya yi laifi yanda ya yi laifin sai a samu foto da video ne wurin nan, sai a mishi sport fine. Kaga aka mishi sport fine wuri ya biya daya biyu uku,
sai a bari ya biya nan take.
Eh sa ba su yi take, sannan kuma banda wannan kuma ai ka ga kasashen Turai in kai tuci da doka ba ta yadda da shi ba zuwa uku, yanzu sai a sa cikin driving license ka, sai a suspend ma driving license ka, a ce maka wata daya biyu ko uku ko shida baka tafiya da mota. To kaga mun doki wannan ra'ayi, kaga mun samu ci gaba, saboda kaga in aka hana mutu mutane tuka mota kaga ya taimake mu kuma gaskiya muna cikin matsala wanda ke tuki ba takarda damuwa ne sosai
mu
samu ci gaba.
To wannan shawarin da kake maganan irin yanda ƴan sandan kasashen Turai suke yi idan mutum yayi kuskure akan hanya ko yayi laifi akan hanya sai a karbe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a kwace takardar lasen shi. To akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara? Madalla anan ne kuma zamu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar Vald mai fafutukan kiyaye hatsara a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Aminu Puyol Baban Yusura Maraɗi Jamhuriyar Nijar. Mai cewa gaskiya mun ƴan Afirka mun fara gane wani abu. In dai shugaba na gari ne, to yanzu kaga an gama da shi. Allah ya shirya mu wasu dabbobi a Afirka waɗanda ba su san darajar ɗan adam ba. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa sashen Hausa na muryar Amurka ku faɗa wa ƴan majalisu mu cewa batun tallafin azumi da suke cewa suna bayarwa, mu dai a nan ƙaramar hukumar Rijau gaskiya sai a hankali, domin dai waɗanda ake ba su saraba tuna mai na suke yi. Don haka ya kamata su sani cewa ruwan da rijiyarsu ta bayar guga ta hana. Daga nan sai ra'ayin Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki jihar Baucin tarayyar Najeriya mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika jingina ta'addanci ga ministan sadarwa Isa Alfantani abin takaici ne da Allah wadai. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Bari mu je ga ra'ayin Alhaji Umar Foreba Gashuwa mai cewa fitattakar ƴan bindiga da dakarun sojin Najeriya suka yi a garin Gaidam na jihar Yobe na daƙil harin da suka yi ya yi daidai. Muna taya su addu'ar Allah ya ba su ikon murƙushe ƴan ta'adda a lungu da saƙo a Najeriya baki ɗaya. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Masu cewa ba mu ga laifin galibin 'yan Afirka ko 'yan Najeriya da suke ɗari-ɗari wajen karɓar rigakafin corona ba, musamman ganin yadda rigakafin ke zama barazana ga lafiyar wasu turawa a ƙasashen waje bayan da aka yi masu maganin cutar. Tunda masana kiwon lafiya na ta baba kan sahihancin rigakafin, kamata yayi gwamnatin Najeriya ta barwa 'yan ƙasar zaɓi wajen karɓar rigakafin dan kar a je neman gira a rasa ido. Ra'ayi na biyu ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe Najeriya mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika rasuwar namijin duniya kuma jangwarzo shugaba Idris Itno wata faɗuwar doguwar katanga ce mai wuyar ginawa cikin kwanaki kalilan a ƙasashenmu na Afirka. Ganin yadda yake iya ƙoƙarinsa wajen kare rayukan al'ummarsa da ɗora kowa kan tafarkin gaskiya da adalci, da fatan ɗansa Muhammad Idris da aka naɗa zai koyi da shi da kyakkyawar aniyarsa. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya sa mutuwa hutuci a gare shi. Ra'ayi na ƙarshe na Babandi Mamman Banda ne daga jihar da magaran jamhuriyar Nijar mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Rai bakon duniya, hakika Afirka ta yi rashin gwarzo wato Idris Deby. Muna addu'ar Allah ya ji kanshi da rahama. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga al'ummar ƙasar Chadi. Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashin. Yanzu kuma ga falalar Ramadan, albarkacin watan azumi na Ramadan.
Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarki Musulmi Bello dake Kaduna. Dangane da falalan watan azumi, alhamdulillahi wata ne mai albarka, ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da Alkur'ani mai girma. Allah madaukin sarki yana cewa shahrur Ramadan alladhi unzila fihi Qur'an, wato watan azumin Ramadan wanda a cikin shi aka saukar da Alkur'ani, kuma a cikin dare daya aka saukar da Alkur'ani. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah ya ce mene muka saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadar. To idan muka lura falalan wannan watan azumi, sai mu ga saukar da Alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama yafi kowanne wata daraja. Saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren yafi dukkan shauran darare daraja, domin lailatul qadari khairun min alfi shahr, wato yin ibada a cikin wannan daren kadai yafi watanni dubu, ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce yafi haka. Sa'annan annabin da aka saukar da Alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya, zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja. Al'ummar da aka saukar da Alkur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kune fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya, domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce kusi, kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina. Wa ina muka samu wannan Alkur'ani? Ta Alkur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi. Shi yasa watan azumi ake so mutun ya yi ibada, ake so mutun ya zama mai tausayi, mutun ya zama mai juriya, ake so mutun ya zama mai hakuri, mutun ya zama mai taimakawa al'ummarsa. In an maka laifi, kai hakuri ka yafe, makotanka ka lura da su, marayu ka lura da su, matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna bukatan kulawa, a kula da su. Musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi, kai mishi mu'amala mai kyau, kai mishi murmushi. In an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi, ka ja shi a jiki, ku yi mu'amalar ku. In ya yarda ya karɓa addinin musulunci, in bai yarda ba ku yi zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Jiya Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba. Ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'arta allurar rigakafin cutar coronavirus. Janar Min Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya Asian a Jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, kasa mai talauci da ke makwabtar China da India da kuma Thailand.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.